daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda matsalar shan miyagun ƙwayoyi ke ci gaba ta ta'azzara. Daga nan kuma Maryam Dauda za ta shigo mana da shirin ta na kallabi tsakanin rawuna, sai kuma sharhin jaridan Amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan, sai mun fara da shincikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jiya Alhamis, Majalisar Dattijan Amurka ta ɗauki wani matakin tsautawa na tarihi kan ƙasar Saudiya da ɗada abokiyar ƙawancen Amurka ta wajen amincewa da ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke ba masarautar a matakin soji da Saudiya ta ɗauka kan yaƙin basasa da ake a Yemen da kuma kushi da kakkausan lafazi kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiya da aka yi. Bayan shafe sa'o'i ana tafka zazzafin muhawara, majalisar da jam'iyyar Republican ke jagoranta ta kada kuri'a, inda 'yan majalisa 56 suka goyi baya, 41 kuma suka nuna rashin amincewa da daftarin na farko. Daga baya kuma majalisa ta amince da daftari na biyu. Majalisa ta ɗauki wannan matakin saɓanin matsayin gwamnatin Trump da take gudun raunana dangantaka tsakanin Washington da Riyadh. 'Yan jam'iyyar Republican 7 sun shiga sahun 'yan Democrat da waɗanda baki ɗayansu suka goyi bayan ƙudurin da ya shafi Yemen, wanda ya ce haƙƙin majalisa ne ta ayyana yaƙi da kuma amincewa da ci gaba da gudanar da aikin sojin Amurka na lokaci mai tsawo, yayin da ƙudurorin da majalisar dattijan ta amince da su za su aika saƙo ƙarara ga Saudiya na ɓacin ransu kawo yanzu za su kasance na baka kawai. Ƙuduri na biyu da majalisar dattijan ta amince da shi kuma ya dora wa Yarima Muhammad bin Salman alhakin mutuwar Khashoggi da kuma goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a Yemen. Mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasa Amurka John Bolton ya bayyana sabbin tsare-tsaren Amurka a Afirka, ya ce za a ba da fifiko kan biyan muradun Amurka da kuma batutuwa da ta sa gaba a dukkan hulɗar Amurka a nahiyar Afirka. Bolton ya zayyana dabarun ne a jawabinsa wajen wani taro da wata ƙungiya da ake kira Heritage Foundation ta shirya. Ya ce tilas ne harkokin cinikayya da kasuwanci su amfani Amurka da kuma Afirka baki ɗaya.
We will ensure that U.S. taxpayer dollars for aid are used efficiently and effectively.
Ya ce za mu tabbata mu kuma sa ido domin ganin harajin Amurkawa da ake badawa tallafi ana amfani da shi yadda ya kamata. Amurka ba za ta ci gaba da ba da tallafi barkatai a ƙasashen duniya ba tare da cikakken tsari ko kuma zuba ido ba kuma za mu ci gaba da goyon bayan ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da babu tasiri ko kuma nasara ko kuma ba abin diddigin ayyukan ba. Bolton ya kuma caccaki China a jawabin nasa, wadda ta zuba jarin biliyoyin dala a Afirka na tsawon shekaru da dama galibi kan manyan ayyuka. Ya ce China tana tilastawa ƙasashe miƙa wuya ta wajen basu suka masu tsoka da kuma abin da ya kira cin hanci. Sai dai ya ce akasin haka Amurka za ta ci gaba da neman ƙulla hulɗar kasuwanci da mutunta juna da ƙasashen Afirka da za su taimaka wajen samar da ayyukan yi a Amurka da kuma faɗaɗa kasuwannin Amurka a ƙasashen duniya, yayin da kuma Amurkan za ta ci gaba da goyon bayan bunƙasa nahiyar Afirka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun harbe suka kuma kashe wani ɗan bindiga da ake kyautar zaton shi ne ya kai hari ya kashe mutane uku ranar Talata da yamma a wata kasuwar sayar da kayan Kirismeti da ke birnin Strasbourg, bisa ga rahotannin waɗansu kafofin watsa labarai. sama da jami'ai 700 suka rika farauta Sharif Shekaita tun lokacin da ya kai harin da ya kuma yi wa mutane 13 rauni. Ɗaruruwan jami'an 'yan sanda sun killace wani wuri a yankin New Dorf da ba shi da nisa da inda aka dan bindigan ya yi musayarwa da 'yan sanda. A wani sako ta hanyar Twitter, kungiyar IS ta dauki alhakin harin, inda ta ce maharin da ya kai harin a birnin Strasbourg din daya daga cikin sojojin kungiyar IS ne, ya kuma kai harin ne bisa amsa kiran da kungiyar ta yi. Daga ƙarshe, fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a Juba cikin wannan makon, inda suka sami takardar shaidar kammala makarantar aikin unguwar Zoma da kuma aikin jinya da burin rage yawan mace-macen mata da ta dalilin ciki da kuma haihuwa a ƙasar. Akwai maza 8 a cikin mutane 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinya da ke Kajo Keji, wani abin da ba sabon ba a ƙasar Sudan ta Kudu, inda mata ne kaɗai suke aikin unguwar Zoma.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti don magance shaye-shayen magungunan da ke saka maye, wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman kan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi.
A su miyagun ƙwayoyin akwai tabar wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai kaman cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamines, akwai wanda kuma wanda babu a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani, kamar a ce makakashin ƙadan gari, kamar a ce bula, kamar a ce kusa jarida ya bi ta a sa ta a cikin ruwa, kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani ruwa a sha, kamar cancasu, ka gane ko, kamar masai da za a je a sha, kamar shana, kamar tushe na dawa da za a ji kashi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin.
Dr. Balarabe Shehu Kakale ƙwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto ya yi bayanin irin al'amarin da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye.
Akwai wani da ake cewa limbic system, wanda shi ka kula da sarrafa annashawa, jin daɗi ko kuma ƙarfi, to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da turanci a ce mai ma addiction center. Wannan area cikin ƙwaƙwalwa, mutum ya ce cikin tsakiyar ƙwaƙwalwa, wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi, su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sinadarai da ƙwaƙwalwa kan wanda su ake ma dopamine. To idan kana mutum na shan wa'annan ƙwayoyi, sai ya zamanto ya kunna shi ya yi sama ƙwarai, sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan ƙwayoyi. Idan a ya kama haka nan, ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum, da numfashi ne, da narka abinci da hanji ne kai, gaba ɗaya ta allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system. Da farko musabbabin shan su, mutum zai ji annashawa, ji nishaɗi da ƙarfi da kuma fara'a. To kaɗan kaɗan, saboda damage da yake wa ƙwaƙwalwa, sai haukar shiga ciki. A wannan lokacin na za ka ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na ƙwarai, ba mu iya tarbo ne, kuma gaban kowa yana iya shiga.
Manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto, Nura Abdullahi Attajiri, ya bayyana kaɗan daga cikin su.
Kawai da influence na abokai, mutum na sun ya zama ya shiga tsara, to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress, irin damuwa, wanda damuwa koda ko ta rashi ne, kila koda mutuwa ce aka yi ma mutum, akwai matsala ta rashin lafiya, dogon rashin lafiya, dogon jinya. Wani ya yi jinya mai tsawo, an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki. Akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi, duk da mu dai ba mu dauke shi ya zama dalili ba, domin da yawa zaka tarda wasu ma suna da aikin yi, suna da sana'i, suna da kuɗi, suna da hali, amma suna shaye-shaye. Akwai matsala ta environment, yanayi na mahalli, sannan kuma akwai matsala na yaɗuwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye, da na ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin, ga sunan magan ka wada ana yawo ana sai da magani. Sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan. Sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye, na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke yi da kuma abokan da suke zuwa da kuma hulɗar da suke yi.
To ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya, Rabi'atu Muhammad, shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta Adon gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da yazo da shi idan baki yi ke ba kauya ce, saboda abun ma ya wuce ga yan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. So kaga abu ne wanda za a ce zamani yazo da shi, saboda da can abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illa ba, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illar su idan abun ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda alƙaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda ake ma kudin, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tadi. To dan tarihin da a cikin ta, ka san duk gidan su guda da cocaine da heroin, wato kamar dan jimma ne da dan jimmai. To yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai kudin a ciki, shi sai zunga tattara kudin din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya kwalba biyu, su sharon su samu wannan maye da shi wannan kudin ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali, manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun kwayoyi, kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi kwayoyin cutan nan gaba ɗaya ya mutsa kwalba suke, in an kawo mutum wallahi kwalba ta tamure duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin da bugun zuciyarka da numfashinka da komi lalata shi take. Shan miyagun kwayoyi cuta ce ta kwakwalwa, mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan, don kwakwalwa za ta dawo ba ta da lahiya, ba ta aiki. Da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki, saboda tako take da kasan busasshen dau, sannan kuma can wajen wannan limbic system din koshi duk sai ya zamanto ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abinda mahi a alade shi ne kamma a bari mutum ya fada cikin wannan plan na shaye-shaye.
A cewar komandan hukumar NDLEA Ms. Baho Idris, maganin codeine na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar kwayoyi.
Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba, kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan, to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa, barna zai abin zai ta faru za ta tai. To duk wani magani da ba shi da haruncin doka, to wa zai hukunta shi?
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Tokar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyina. Yanzu dai a ci gaba da numfasa da wannan waƙar.
Dokar asha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, takallan ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya. Kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. Kwaya na lanci yan kwaya, kwaya ku ba ta da kyau, jama'a a saurara. Na lanci yan kwaya, na tsina yan kwaya, jama'a a bar sha dai, wallahi ba ta da kyau.
To ma da lahar yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfi 2:15 na dare ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata, shirin namu ya tsaya ne a inda Dr. Aisha Yushewa Armayau ke bayani akan alamun matsalar farfadiya a yara da kuma sansumin taban hankali. A cikin shirin namu na yau, Dr. Aisha ta ci gaba da bayani kamar haka.
Ba yaro ba kadai ko babba, akwai abubuwan da mutum in yayi an san daidai ne, akwai wanda idan mutum yayi kai ma ka san cewa kai anya ko wannan daidai ne kuwa, kin gane? Saboda ni yanzu a likita bazan kai je kan titi ba, kai duk wanda na gani ya dauko shin cizo nan baka da hankali, kin gane? Amma idan har dan uwanka ko wanda kuke zama tare da shi ya kawo ka asibiti ya ce kai wannan fa akwai abun da yake ba daidai ba, sai ayi bincike. Duk da akwai waɗanda za su zo a kawai a zo a ce mutum yana abu ba daidai ba saboda kawai a saka yashi, kin gane? Muna kama irin wannan matsalolin. To amma mafi yawa za ki ga cewa akwai matsala da aka gani. To in an ga wannan matsalar da wuri, idan aka kawo shi asibiti muka duba mutum, kin ga aka fara magani tun daga wuri, matsalan ba zai ci gaba ba har ya kai ga ya zama cewa babu abin da za a yi. To wata matsalan kuma koda kin zo mun gansu daga farko sun fara, in suka samu sauki ko ba ki ƙara ganin su a asibiti ba, za su ce kin narke, sai abin ya ƙara tasowa kuma. Mutane su gane cewa shi wannan ciwon ba irin sauran ciwo bane kamar zawo ko tari ko zazzaɓi, kin gane? Wannan ciwon akai yake, akwai sinadaran da muke da su a kanmu wanda suna zama daidai-daidai, neurotransmitters muke ce musu. Idan suka samu matsala suka yi ƙasa ko suka yi sama za ka fara samun matsala. So waɗannan magunguna da muke bada suna gyara waɗannan transmitters ɗin su zama balance. To idan ka kai lokacin da za a cire maganin, ba farat ɗaya za a cire maganin ba, a hankali za a cire maganin. Ana cirewa ana gyama kai na gane cewa ana gyara magani.
To yanzu doctor a gurguje, tunda an ambaci batun waɗannan alamu za a ce da kuma matsalolin da ake fuskanta, bisa ga bayanin mari da kika yi, kin ambaci adadin mutane kusan 16,910 daga watan Janairu zuwa watan Yuli da kika gani a jihar Katsina kadai waɗanda suka zo kina. Akwai waɗanda basu ma san suna da matsala ba, wasu kuma sun sani sun boye. Kina gani shin akwai isassun cibiyoyin da za su danga kula da waɗannan masu matsalolin kamar rehabilitation centers kina?
Magana gaskiya babu. Kin ga yanzu a Katsina muna da psychiatric hospital wanda shi dama ya dade, yanzu asibiti ne. To a wannan asibitin yanzu muna da likitoci biyu wanda suke zaune a wurin.
Kachal?
Kachal. Sai ni da muke zuwa. Sai akwai nurses wanda suke aiki a wurin. Amma patients din da ake gani a wurin gaskiya waɗannan ma'aikatan wurin nan sun wani patient sun kaɗan. Saboda abin da na gane ke faruwa, mutane yanzu sun fara gane cewa akwai magani. Saboda idan wani ya zo ba shi da lafiya, in aka ba shi magani in ya warke sai ya je sai ya jawo mutanen ƙauyensu.
Allah sarki.
Banda wannan asibitin akwai Federal Medical Center a Katsina. Kin gane? To suna da department a wurin, department inda ake ganin masu hankali. To amma saboda mutane sun riga sun saba da wannan babban, kusan kowa nan yake zuwa. Sannan Katsina da amma sun dade da cewa sashe-sashen Katsina kamar Suntuwa, Malumfashi, Daura, kin gane? Dutsen ma akwai ƙwararrun nurses waɗanda ake kin ɗinsu a wannan fannin, suna ba da magani a waɗannan fannin. To amma kin san idan za a je kamar a ce ethics ɗin bai kamata a ce nurse tana ba da magani ba. To amma saboda ba manpower, ba
likitoci,
ba likitocin, to saboda babu likitoci za a bar mutane su lalace ne?
Haka gani shin shi wannan ita wannan lalura ta masu hankali dukan ta ce akwai magani? Dan na lura kamar a ƙasashen da suka ci gaba ko na yammacin duniya, wata sa'in rehabilitation centers ɗin su cibiyoyin da ke kula da irin waɗannan masu lalurar sai su rinƙa ba su kamar therapy haka.
Yawwa.
Kamar shawarwari ne za a rinƙa ba su ko kuma a sa su su yi wasu abubuwa yadda zai sauya musu tunani? To mu akwai ma irin waɗannan cibiyoyin kuwa?
A Jos, inda nake yanzu a Jos ko? Idan mu likitocin kamar a fannin taɓin hankalin nan, muna ba wai likita bane ba kaɗai. Akwai likitoci, akwai nurses, akwai psychologists, akwai occupational therapists, akwai social workers, dukkan muna aiki tare. Har da akwai speech therapist idan akwai, duk muna aiki tare. Kin gane? Saboda treatment din yanda ake yin maganin ciwon taɓin hankali, kin ga akwai wanda za a ba magani. Akwai wanda za a yi ma magana, psychotherapy kenan, magana ake yi. Sannan akwai kuma social din shi kuma shine wanda zaki ga shi kuma dan da abin da muka gano ya ja maka wannan ciwon in ma matsala a gida take ko akwai workers din da muke turawa gidanku su je su ga me ke faruwa ya za a gyaran abin kin gane so akwai wasu waɗanda ciwon su bai kai tsananin ma su sha magani ba magana ce kawai za a yi
to masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar A madadin ita bakuwar tamu Dr. Aishatu Armaya Uyushau da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaidan Maryam Dauda yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridin Amurka.
A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Miami New Times inda aka wallafa labari mai taki. An gano allurar sinadarin silicon na hallaka mutane. Ita dai allurar sinadarin silicon wacce a turanci ake kira da silicon injection. Allura ce da likitoci kwaskwarima ke amfani da ita wajen soya wa mutane halitta. Mafi yawanci ana amfani da ita ne ga mazan da suke kokari su sauya halittarsu zuwa mata. A jihar Florida, Amurka, wani namiji mai suna Peter Dobok da ya mutu a watan Nuwamban da ta gabata. Bayan ya yi kokarin komawa mace ta hanyar amfani da sinadarin allurar silicon. An yankewa wata mata da ta yi kokarin ba shi allurar hukuncin shekara 10 a gidan kaso bayan an kama ta da laifin gudanar da aikin likita ba tare da ka'ida ba. Bari mu leƙa jaridar New York Times inda aka wallafa labari cewa wata kotu a birnin New York da ke nan Amurka ta yanke wa tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 3. Alƙalin kotun ya yanke wa Michael Cohen wannan hukuncin ne bayan da ya faɗa wa alƙalin cewa ya yi wa shugaban na Amurka rufin asiri wato rufa-rufa kan harkokin Trump marasa kyau. Matakin da alkali William Perley ya dauka akan Cohen hukunci ne ga jerin laifukan da aka tuhume shi akan su waɗanda suka hada da biyan wasu mata kudaden toshiyar baki dalar Amurka 280,000 saboda sun yi zargin cewa ya neme su da kuma ƙaryar da yi wa majalisar dokokin kasar dangane da wani gini da Trump ya so ya fara a birnin Moscow. Cohen mai shekaru 52 wanda ya kwashe shekaru 2 yana yi wa Trump aiki ya zamto mutum mafi kusanci ga shugaban Amurka Donald Trump. Daga ƙarshe sai jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labari mai take yawan mace-mace ya ƙaru ta hanyar shan kokain a Amurka. A duk faɗin Amurka yawan masu shan kokain na fitar hankali ya zama ruwan dare inda a wani rahoto da aka fitar ranar Laraba a wannan makon ya nuna cewa yawan mace-macen yana haurawa kashi 18 cikin 100 a kowane shekara. Har ila yau rahoton ya nuna cewa sama da mutane 70,000 suka mutu a shekarar 2018 saboda overdose ɗin kokain. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Daula yanzu kuma sai ka yi daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America. Yusuf Babanga jin fitar da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To zan mika ta'aziyya ta ga ainihin rundunar sojojin Najeriya game da rasuwar ainihin Commander Kabira Hamza. game da ɗan Boko Haram da suka yi masa quantum ona da fatan Allah ji gansa. Sannan ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da Allah dan annabi duk abin da ya kamata a samar wa da sojojin Najeriya wajen gudanar da aikin su yana da kyau a samar musu. Dan haka ina fatan gwamnatin Najeriya za a daina sa siyasa a cikin harkar tsaro domin a tabbatar da tsaro a cikin Najeriya a ko ina da ko ina.
Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa jihar Tsisa jamhuriyar Niger. Hakika muna cikin watan Mauludi, wata mai daraja mai albarka. Cikin ta ne aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallama. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin wannan wata kasamu Niger da Najeriya.
Assalamu alaikum ya fasa. Mai magana Malam Ibrahim Burhan Sanawo. Wannan karin kuma jama'a. Sai na san ba da raina game da wannan boki dan Allah dan annabi sai muka zama hanyar mun ta udu zuwa gamawa. Wannan hanya ta da mu dun muna zuwa kasar gamawa ba ga gida ta hanya kuma na yau har ka da abu sai suna faduwa hatta har mutum ba inda daga bana ne ya faduwa kan titi ko a kamar da tafiya ga ya fadi a zuwa ciwo dan Allah ka taimaka ka kare wannan hanyar daga gudu ya faduwa wannan ta da mu sai muka gara mu insha Allah.
Mai magana bappa da mare fata karamar hukumar Gombe nan jihar Hausa Najeriya. Irin bukatun maganganu da furuce-furuce daga manyan kasan nan musamman 'yan siyasa da masu mulki daga arewa na tabbatarwa duniya cewa canjin da aka yi ta kururu ta mana kafin zaben 2015 ashe dama tsohon shugaba Ebele Jonathan ne kawai ake so a rabu da shi. A gefe guda ba a kaunar shugaba Baba Muhammadu Buhari saboda irin halinsa na gaskiya da rikon amana. Ai siyasa tun da aka rantsar da shi ga matsaloli amma manyan kasan nan musamman na arewa suka yi gum ba sa magana.
Assalamu alaikum. Mai magana Umar Hassan Tankuri Murya Amerika. Sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu katsina ta yamma da zamfara ta gabas. To tsakani ga Allah mun shiga cikin wata matsala wadda sai dai mu ce Allah ya sauke, Allah ya sauke. Yau idan kana da kuɗin da suka kai darajar naira 50,000 to zamfara ta gabas ka tsina ta yamma to ba za ka yi bacci ba sai ka ga garin Allah ya waye. Saboda ko da yaushe ana iya zuwa a kama ka, an waye gari ma har da ranar kama mutane ake. Ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaban ƙasa don Allah don Nabi a taimaka mu. Yau in ka kunkun kashe ɓarawo to sai a zo a kama ku in ku ɓarawo ya kashe to ya kashe banza.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Asali mai yami sai akuya mai gemi. Yeye Hausa a sanin da sakona da lahirin ɗan ƙasar Burtaniya. Ina taya Prime Minister na England murnar tsallar Tirija ta baya fatin Theresa May dangane da 'yan majalisar da ka san su ga ƙarshen mulkinta da wanda ka san su ga cigaban mulkinta.
To madalla abin da ya sauki kenan ga sakonnin da kuke aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Fiye da mutane 60 ne suka sauke karatu a Juba ta Sudan ta Kudu cikin wannan makon inda suka sami takardar shaida kammala makarantar aikin unguwar Zoma da kuma aikin jinya da burin rage yawan mace-macen mata ta dalilin haihuwa. Akwai maza 8 a cikin mutane 66 da suka sauke karatu a makarantar koyon aikin jinya da ke Kajo KG.
To madalla masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kar a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta yana gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Mr. Filhashin Gumen lake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.